Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zabe ko nadi, haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman. Amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Asabar yayi Allah wadai da Rasha da China bayan kasashen biyu sun hau kujerar naki a zaben kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya akan batun ketarawa da kayan agaji zuwa Siriya. A cikin wata sanarwa, Pompeo ya kwatanta matakin Rasha da China a jiya na kin yarda da kudirin kwamitin sulhu wanda ke bada daman shiga da kayan agaji na zuwa ga miliyoyin mutanen Siriya da abin kunya. Kudirin na niyyar kara shekara ɗaya ne akan aikin ketarawa da kayan agaji daga Turkiya da Iraki zuwa wato fararen hula miliyan 4 a Siriya, inda yaki ya rutsa da su cikin shekaru wato tun shekaran 2011. Hawan kujera na kinde ya haifar da fargaban yiwuwar hana shiga da kayan agaji na Majalisar Dinkin Duniya zuwa yankin Idlib da wasu yankuna da 'yan adawa ke riƙe da ikonsu a Siriya, har sai an fitar da wata sabuwar yarjejeniya kafin ƙwarewar wa'adin wannan yarjejeniyar ta yanzu wanda ke ƙarewa nan da makonni uku masu zuwa. Mutane tara sun mutu a wata sabuwar arangama a jiya Asabar tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a arewacin Indiya, lamarin da ya kai adadin mace-mace a cikin zanga-zangar kijirin dokar zama ɗan ƙasa a faɗin ƙasar zuwa mutane 23, in ji 'yan sandan. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar Uttar Pradesh, Pravin Kumar, ya ce mutuwar mutane tara ya kai adadin mutanen da suka mutu a cikin haramtacciyar zanga-zangar a cikin jihar zuwa 15, waɗanda su masu borin suka ce ana nuna musulmi wariya. Galibin waɗanda suka mutu matasa ne, a cewar wani da ake kira Sain. Ya ce wasu sun mutu ne da raunin bindiga, amma dai raunin ba na harbin 'yan sanda ba ne. Ya ce 'yan sandan sun yi amfani da barkonun tsohuwa ne kaɗai domin tarwatsa masu zanga-zangan. An samu motoci da aka cinna musu wuta a wasu wato wanda masu zanga-zanga a lokacin da masu zanga-zanga suka bazo a biranen arewacin Indiya da suka hada da Rampur da Bijnore da Sambhal da kuma Kanpur, inda aka cinna wa ofishin 'yan sanda wuta, Jisin. Wata kotu a Pakistan ta yankewa wani malamin jami'a ɗan shekaru 33 da haihuwa hukuncin kisa a jiya Asabar akan wato samunsa da laifin kalaman saɓo bayan shari'ar da aka kwashe shekaru 6 ana yi da ke tattare da jinkiri dangane da sauye-sauyen alƙalai da kuma kisar lauyan wanda ake zargin. An zargi Junaid Hafiz ne da cin mutuncin wato addinin musulunci a Pakistan, yana mai kalaman ɓatanci game da Alƙur'ani mai tsarki da wasu kalaman ɓatanci ma ga manzon Allah. Tun da fari dai, rahoton 'yan sanda ya zargi mutumin da buɗe ƙungiyoyi biyu a shafin Facebook, yana kuma kafe kalaman saɓo a kansu. Iyalansa da kuma lauyoyinsa sun ce zargin da ake yi wani abu ne kawai da aka kirkira, kana an yi hakan ne kuma saboda siyasa a jami'ar da yake koyar da bakin malumma. Mahaifin Hafiz ya faɗa wa labaran Deutsche Welle cewa kiyayya ce kawai kungiyar dalibai masu tsaurin ra'ayin Islama a Jami'ar Bahauddin Zakariya a birnin wato Multan wanda take nuna masa saboda irin ra'ayoyinsa na sauyin wato na amincewa da sauyi. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya lashe takobin ƙara ƙaimi a yaƙi da ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayin Islama a Afirka ta Yamma, yayin da rundunar sojan Faransa suka kashe 'yan ta'adda 33 a tsakiyar ƙasar Mali. A jiya Asabar, Macron ya kai rana ta biyu a rangadi da yake yi na wuni uku a ƙasashen Ivory Coast da Niger waɗanda suke kan gaba wurin huskantar barazanar 'yan ta'adda. Ya kamata mu dage kuma mu haɗa kai mu tunkari wannan barazanar, inji Macron yayin wani taron manema labarai a birnin Abidjan. Ya ce za mu ci gaba da wannan yaƙin.
Labarin duniya kuwa saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Mai majalisar wakilan Najeriya ta gano a wajen zaben 'yan majalisar dokokin Burtaniya ne. Daga yanzu na ajiye tsayawa takara amma ina cikin siyasa. Yanzu Sanata Danjuma Goje, APC ta ce san ba ta bukatar ci gaba da zama a Kwebiyo a kujerar minista. Ta fi so ya tafi maimaita zaben majalisar dattawa a Akwa Ibom. Waɗannan da bitar babban labarin zaben 2019 inda shugaban hukumar zaben Profesa Mahmudu Yakubu ya ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben, za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. A makon jiya aka gudanar da zaben 'yan majalisar Burtaniya 650, inda sakamako ya nuna 'yan jam'iyyar Conservative masu ra'ayin mazanje ta Prime Minister Boris Johnson sun samu nasarar rinjaye. Wannan ya sanya shugaban jam'iyyar Labour Jeremy Corbyn ya nuna sanyin gwiwa da alwashin ma ba zai sake dagewa kan zaɓe a nan gaba ba. Nasarar ta ba Prime Minister Boris Johnson cika bakin zai fitar da Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai kamar yadda ya ta kokari a baya, amma ba nasara. Shugabar kwamitin zaɓe ta majalisar wakilan Najeriya Aishatu Jibir Dukku ta shaida yadda zaben ya kasance, inda na zanta da ita ta wayar tarho.
Abin sha'awa na farko shine babu ɗan sanda, ba civil defense, ba soja, ba kowa, ba wa jami'an wa'annan jam'iyyu ɗin guda biyu ɗin, wato da Labour da Conservative, babu su. Kawai ma'aikatan zaɓe ne guda biyu suke zaune, sannan masu zaɓe kuma suka shigo su zo su ce ga inda suka fito, ga gidansu, ga layinsu, sai a duba a cikin a register, a duba sunansu, in yayi daidai suke nan sai a ba su takardar zaɓe, sai su je su yi zaɓe. Idan ka zo zaɓe ba ka wuce minti biyu ka gama zaɓe ka tafi. Wasu ma kuma sun ce sun yi zaɓen ta gidan waya suka nema a ba su takardar zaɓensu saboda ba za su samu daman zuwa wurin zaɓen ba. An aika musu sun yi zaɓen sun turo mana ɗin, kuma an kawo mana envelope ɗin daga gidan waya. Abin sha'awa da na ce ina ma ƙasa ta Najeriya za mu kai ga haka, amma na ce insha Allahu a hankali za mu zo, inda su ma yanzu shekaru aru-aru suke zaɓe kafin suka kai ga haka.
Wato mana ba maganan 'yan banga da za su tsaya ko ba daga ne.
Akwai wani dan majalisa ma shi na nan gurin na Brentwood Essex, wai shi ne dan majalisa, ba kowa ma ba wanda ya san shi ne ma dan majalisa, sai da shi jami'in zaben ya ce yana faɗa tsammani kaman wannan shi ne. Sai na yi sauri na ce na tambaye shi, na ce ka gama zaɓe ka suke, na ce kai ne waye, sai ya ce shi ne wane, shi kuma yake takara a wannan constituency na Brentwood na Essex, shi ne dan majalisan da yake nema a zaɓe shi. Babu poster ma, abin mamaki. Posta ma na shi babu shi.
Muna cewa Najeriya na koyi ne da irin wannan zaɓe na demokuraɗiyya da ake a ƙasashen Turai da Amurka. Kuma yanzu wannan ma demokuraɗiyya da muke ciki ta shekara 20 ba tare da an samu tsinkewa ba. To yanzu sai an samu irin shekarun su Burtaniyan kenan kafin a samu irin zaɓe irin nasu na yake gudana a nan Najeriya da sauran ƙasashen mu na Afirka.
A'a, to mu in Allah ya yarda ba za mu kai ga wannan shekarun ba, insha Allah. Ana maganar shekaru 100, 200, insha Allah. za mu yi koyi da wuri-wuri tunda mun zo mun wakilci majalisar Najeriya mun ga abin da ake yi mun koma akwai abin da ya ba mu sha'awa da za mu iya komawa da shi duk da yawan su ba su kai kokwacen mu ba amma dai akwai abin da za mu ɗauka mu koma da shi na biyu shine mu 'yan siyasa kanmu mu daina ɗaukan zaɓe ya zamanto cewa ko a mutu ko a yi rai domin Allah shi ke ba da mulki ga su ba addini ba don yanzu ba magana addini a nan kwata-kwata su maganan kawai abin da suka ɗauka su yi gaskiya ne shi kenan abin da suka ɗauka to mu kuma mun koma mu ne musulman mu ne krista sai mu je coci mu je masallaci kullum ba a barin mu a wannan wuri amma kuma ba za mu ɗabbaga abin da wayannan addinai biyu suka koya mana ba yanzu mun ɗauki zaɓen nan ko a mutu ko a yi rai dole sai mun ci zaɓe.
Mama Shatu ai dama akan samu nasara da adalci ko ba fakewa da addini amma ba a nasara da fakewa da addini in an kauce wa adalcin. Can kuma Arewa maso gabas tsohon gwamnan Gombe sanata Danjuma Goji ya gayyaci mutan birni da karkara inda ya ce ya dakatar da yin siyasar tsayawa takarar zaɓe bayan nasarar da ya samu a dukkan zaɓuka da ya taɓa tsayawa a rayuwarsa inda zuwa yanzu yake kan kujerar sanata a karo na uku. A gaban wakilinmu Abdulhab Muhammad aka gudanar da taron.
Ya ce ya za ku dane daga neman wani mukami ta hanyar yin takara a siyasance domin ya ba da dama wa 'yan baya amma yana cikin siyasa da randam.
Ya kamata a yanzu sake wani ɗan lale in samu dama da baiwa yara ƙananan da bayan su ba su girma. Domin in ba a baiwa matasa ƙanana ko na baya suna girma suna tashi to ran da mutum baya nan ba za su samu gajinsa ba. Na tabbata a Najeriya ɗin nan wayanda Allah ya musu wannan baiwa ba mu da yawa. Kaɗan ne za ka samu wanda ya yi majalisa ya yi sanata ya yi gwamna ya yi minista. Ina so shaida wa jama'a ba ritaya a siyasa zan yi ba zan yi bar siyasa ba har zuwa kabar insha Allah siyasa da muna yi amma tsayawa zaɓe ko na kansila ko majalisar jihohi ko na tarayya ko wani sanata ko wani sama da sanata ko mai ma ni ba na cikin tsayawa zaɓe na bari.
Shi ma nasa jawabin gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya ce ya koyi darasi daga Muhammad Danjuma Goje.
Na yi babbaku, na yi farfaru, yanzu ni ma in kana profeso, to ni ma ina ga kamar ɗanka da ni dokta na yi PhD. Don haka kar ka tafi da haufi baka gaji ba domin kana da wata da su aka zama ka a yi wannan ayyuka ku samu ku ja jama'armu ku gudu tare ku tsira tare. Wannan shi ne almishin da zan yi wa mai girma distinguished senator jagoranmu ubanmu kuma wannan tafiyar zaɓiyar APC a wannan jiha.
Wasu fitattun 'yan siyasar jihar Gombe da suka hada hadda garkuwan Gombe sanata Sa'idu Umar Kumo da Bala Bello Tinka sun bayyana irin gudunmawar da Muhammad Danjuma Goje bayar wajen ciyar da jihar Gombe gaba.
Jihar Gombe a yanzu duka babu wanda ya yi kaman da ya rike. Za mu ba shi irin wannan girmamawan kuma sannan ya jagoranci jihar Gombe ko da siyasar ko ba zai kome ba ya zama to dole za mu yi na siyasa a jihar Gombe mu tuntuɓi junanmu da shi sannan kuma shi ya tsaya mutanen Gombe ko ina ne to zan kai su. Amma dai ko ma me zai nema inda na siyasa ne muna tare shi.
To kaman yadda ka sani wannan shi ya kirkiro mana sabuwar Gombe shi ya gina abubuwan da ba mu taɓa tsammanin za mu same su a jihar Gombe ba.
Bala Bello Tinka a rahoton Abdulhab Muhammad. Ministan Niger Delta Gosul Akwabio ya zaɓe ci gaba da zama kan kujerar ministan Niger Delta a maimakon komawa maimaita takarar majalisar dattawa a jihar Akwa Ibom. Akwabio da ya shigar da ƙara bayan faduwa zaɓen dawowa majalisar dattawa inda kafin samun hukuncin babbar kotu sai shugaba Buhari ya naɗa shi matsayin babban minista. Kotun ɗaukaka ƙara dai ta yanke hukuncin komawa a sake zaɓe na Akwabio a APC da wanda ya lashe zaɓen a PDP sanata Christopher Akpanyon a wasu mazaɓu. Akwabio wanda ya fice daga PDP a lokacin yana shugaban marasa rinjaye zamanin shugabancin Bukola Saraki ya rubuta wa shugaban APC Adams Oshimole cewa ba zai iya barin nauyin da shugaba Buhari ya ɗora masa ya tafi maimaita zaɓen majalisa ba. APC ta bakin sakatarenta na walwala Ibrahim Masari ta ce za ta ja hankalin Akwabio ya shiga takarar don ba wata dabara da ta wuce haka.
Iyaka waɗanda suka tsaya zaɓe. Kotu ne kila idan mata ya adalci ta ce dukan wanda suka zaya amma mafi akasarin lokuta za a ce da na ɗaya da na biyu kila da na uku su ne wanda za a ba damar sake shiga zaben nan. Ka gaba cewa ma akai a sake zaben duka gaba ɗaya na maza bai ɗan majalisar da ta haɗin ba. Yan akwatuna ne ne ko ina jin local government aka tsinci nan su ne za a sake zaɓe a kansu. maganan ma a ce wai za a sake musan ya dan takara ba ta su ba. Muna fatan insha Allah a Fabio zai tsaya zabe kuma za mu ci zabe.
Ai bai masari idan ya tsaya zaben ba mamaki sai ya aje ko mukaminsa na minista.
Eh to me sai ya aje mana me yasa ba zai aje ba. Da can ba zaben sanatan ya shiga ba ai da bai samu zaben sanatan bane ba da aka yi kwace mishi aka yi rigin nashi out gwamnati ta bashi mukamin minista. Saboda haka mun fusan shi a matsayin dan majalisar dattawa fiye da matsayin minista ɗin.
Alamu na nuna sai dai Akpanyon ya ci gaba da aikin sanata don Akpabio ya fi son sajewa da jami'an fadar Aso Rock. Kuma dama rashin PDP na Akwa Ibom ya ce ai Akpabio ya ji tsoro ne. In za a tuna shugaban hukumar zaben Najeriya ya aina shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe karo na biyu bayan ya yi alwashin warware dukkan korafi da aka gabatar kan zaben da hakan bai samu ba a zahiri. Don bayan ba da dama ‘yan hamayya sun yi bayani da isar da korafinsu ɗaya bayan ɗaya bai ce uffan ba sai ya tafi kai tsaye ya aina sakamakon. Ina ma wajen aka yi lamarin. Ga ma rahoton da na ɗauko a lokacin.
Muhammadu Buhari of the All Progressive Congress, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared winner and is returned elected. Thank you.
Sanar da shugaban Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 da yawan kuri'u 15,591,447 da yake gabatar da sakamakon bayan karanta kuri'un da kowace jam'iyya ta samu. Shugaban hukumar zaben Mahmudu Yakubu ya gabatar da dan takarar babbar jam'iyyar Adawa PDP Atiku Abubakar a matsayin wanda ya zo na biyu a yawan kuri'u da kuri'u 11,262,978. Tun farko ɗaya daga wakilai biyu na PDP Osita Chidoka ya buƙaci dakatar da sanar da sakamakon sai an duba korafi da suka shigar na yawan kuri'un da aka soke da inda ba ba da damar zaɓe ba ko soke zaben don rashin amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a da sauransu. Wakilan na PDP sun fice ba tare da sa hannu kan takardar sakamakon zaben ba. Dr. Usman Bugaje shine babban wakilin PDP.
Usman Bugaje,
yanzu an ba da sakamakon zaben nan, naga kana tafiya ba ku sa hannu kan sakamakon nan ba, me za ku ce ne?
A'a, ai kuma duk magana an gama. Sa hannu dama ba ka'ida ba. Bayan mutum yana in party tana so sai su yi, kuma party ta aiko ta ce ita ba za a sa hannu ba, tun dama dai sa hannun ba wai ka'ida ba ne ba. Wannan kuma ni wanda nake wakilta dan takara, saboda haka ga abin da party take so harkar ta ce ita za ta yi, ni na gama nawa aiki.
Dr. Usman Bugaje ya nuna ba ku amince da sakamakon,
sai ku tambayi party, ba na cikin wannan, sai ku tambayi party.
Dokta, abinda muke tambaya shine yanzu wannan ya nuna gabaɗaya tunda kun fita kun yi watsi da sakamakon zaben nan.
A'a, ba mu yi watsi da sakamakon, sai da muka gama fa aka gama komai, sai da muka tsaya aka gama duk abin da za a yi tare da mu aka yi. An gama kuma mu din nan duk abin da ake bukata mu yi an yi, kuma muna fatan alheri. Ƙasar mu ce muna son duk abin da yake na alheri ya same ta. Saboda haka babu wani ja, ba wani fada, ba wani rigima, babu wani abu. An gama lafiya alhamdulillahi, wanda duk Allah ya ba, Allah ya masa jagora.
Dokta, akwai wani mataki da za ku dauka ne bayan wannan?
Tsokane-tsokane. Wannan fati za ta baka ansa ba Usman Bugaje ba. Yawwa.
Yanzu dai sai duk mai son takarar babbar kujerar ya jira 2023 in Allah ya kai mu. Don shugaba Buhari ma ya yi watsi da raɗe daɗin neman tazarce karo na uku. In za a tuna tsohon shugaba Obasanjo ya yi yunkurin tazarce karo na uku a 2007, inda lamarin bai samu nasara ba. Majalisar dattawa a lokacin karkashin sanata Ken Innamani da kakakin majalisar wakilai gwamnan Katsina na yanzu Aminu Bello Masari suka yi watsi da yunkurin. Masu sauraro, da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma wakilinmu na Bauchi Abdulhab Muhammad da gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin, ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ranar 25 ga watan Nuwamba na kowace shekara rana ce ma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bitan matsalar da mata ke fuskanta na cin zarafi hatta a gidajensu na aure. Kamar sauran sassan ƙasar, a yankin arewacin Najeriya, matan da ke zama aure kan ma fuskanci musgunawa daga mazajensu a wasu lokutan ma har da dangin miji, kamar yadda wannan baiwa Allah da mijinta ya dandana mata duka ta bayyana. Mijina ne na kaɗa min ɗan karen duka, gashi na ji cewa akwai mai ido na dama bana gani sosai, domin ko ya amfani da bel ne inda ƙarfen nema ya ji min ciwo, na je asibiti an duba, amma an ce min akwai wani gudan jini a ciki. A cewar wannan mata da mijinta ya ci zarafinta, yanzu haka ma an kokaddamar da rijistar laifin cin zarafin mata a Najeriya, inda matan gwamnoni a wani taro da suka yi kwanaki sun yi kiran hada karfi da karfe domin yaki da wannan matsalar.
Matsayinmu na matan gwamnonin arewa mun ga ya dace mu fito mu yaki wannan annoba, ya zama wajibi mu hada kai mu yaki wannan matsalar.
Sashin arewa musu gabashin Najeriya da ke fama da tashin hankula na rikicin Boko Haram na ko cikin yankunan da ke kan gaba wajen wannan matsala ta cin zarafin, musamman ma a sansanonin yan gudun hijira. Hajiya Sadiya Umar Faruk dai na ko zama ministar jin kai da agajin gaggawa a Najeriya ta ko bayani halin da ake ciki, tare da cewa wannan rijistar ka iya taimakawa wajen rage wannan matsala da ke da girman gaske musamman a sansanonin yan gudun hijira.
Tana da girma musamman a wurin mutane waɗanda suke da rauni ko mutanen da wani iftila'i ya faru da su, kamar mutanen da suke irin sansanaye daban-daban da aka aje waɗanda wannan yaƙi da kuma canjin yanayi ya sa suka rasa mahallinsu. Ana samun irin waɗannan abubuwa da
yanzu wasu kungiyoyi da kuma cibiyoyi tuni suka yunkuro da mun yaki da cin zarafin mata a Najeriya, inda kungiyar EU karkashin shirin Spotlight Initiative ta shirya taron bita da tuntuba ga 'yan jarida a wasu san kasar. Hadiza Dore Aminu da ke ma zama jami'in shirin na Spotlight Initiative ta ce yanzu haka kungiyar ta EU da ma wasu cibiyoyin ba da tallafi na ƙasa da ƙasa sun ko ware makudan kuɗaɗe da mun yaki da cin zarafin mata musamman a wasu ƙasashe ciki ko har da Najeriya.
We have 8 countries participating, and Nigeria is one of the 8 countries.
Nigeria na kodai daga cikin waɗannan ƙasashe da suka hada da Niger, Liberia, Malawi, Mozambique, Mali, Uganda da kuma Jamhuriyar Benin. Manufar shirin na Spotlight a Nigeria shine kawo da dugun nau'in cin zarafin mata, kuma shi muka duba a cewar Jami'ar Hadiza Dore.
The basic, objective of Spotlight is to end violence against women.
Masana irin su Dr. Ladi Bako da ke zama tsohon kwamishinan yan labarai a jihar Sokoto, wanda mako ya taba jagorancin hukumar kula da kafafen yan labarai ta Najeriya NBC, na ko cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro na 'yan jarida, ya ce fa dole ne ku a tashi tsaye muddin ku ana son fidda dinduma daga kabewa.
To na ba da shawarwari masu ma'ana wanda suka shafi bangaren gwamnati, bangaren iyalai, bangaren su waɗanda ake cin zarafinsu da kansu, kuma duk ƙungiyoyin mata da sauran abubuwan da ya kamata su sa a gaba garin neman su kwace haƙƙin mata da yara, saboda abu ne wanda ya zan tsanani kwanan nan sai ka ji duka ko har da jin ba mutum ciwo. Rauni kala-kala suka iske ma har mace ta zauna tana kuka dare da rana saboda wannan halin da take ciki. An ta tai gidan uwayenta sai a ce mata koma gidan mai gidanki, in kuma ta nemi shawara ga kawaye za a ce aure ba a hada da bakin makwabta da ka je ku zauna ku daidaita. 'Yan jarida dai su dai su kara wayar da kan mutane, kuma malaman Islamiya da malaman abinin karatu da kuma limamai yana da kyau cikin hudubar da za su yi ran Juma'a a rinkawa maza. Ka san so da yawa maza ka zuwa masallaci, tuna ya kamata a fuskanta kan wannan magana, saboda da yawa arewa namiji ke dukan gabu ya kaji wata mace ta yi dambe da mai gidanta, amma wayannan abubuwan kamata ne a nemi mazan a yi musu gargadi, a nemi yadda za a juya musu su dawo cikin abin da addini musulunci ma ya kyautata mata da yawa kan abubuwan ya kamata ka kula da ita, ka yi mata yadda ya kamata, tana da hakokinta.
Wata matsala ita ce ta fyaɗe wannan, ita ma tana ci gaba da aukuwa, me kamata a iyaye da kwanan
a hukunta su?
Wani hukunci kake gani kamata a yi wa wanda aka ma ya yi fyaɗe a Najeriya?
To ni ba na ci a kan wai ko a yanke masa hannu ko a kashe mutum, a'a gidan yari
kamar shekaru na
to banya ka san duwan nan sai fannin loyoyi da sauran amma a samu daidai lokacin da isasshen lokutan da za a maida shi samiyan ware wadda ko shekara 10 bai samu hudda da mata a cikin wannan hankalin sai shiga hankalinsa
a tarihin hukunci ke jawo hankali
da yawa so da yawa rashin hukuncin mini an kyale saboda muna da dokoki amma ba su ba'a sai ka ji an kyale ga abinda ya kamata a yi amma sai ka ji alkalan wane kuma ka ji wasu wurare fa manyan mutane na in manyan mutum ya yi babban mutum ya je wani abu kawai dai kudi na kawai zai tura wani ma ba sai ka kai shi 100,000 ba a alkali ka bashi 50,000 ya dade yana tsatsa ka bashi 50,000 sai ya yanke hukunci akan wai a sake ka
to sai dai ko yayin da wasu kungiyoyi ke fafutuka ga wasu magidantan idan aka bi ta barawo ya kamata ne ake bi ta mabisawo
Abubakar Alizira
ke rana da ko kawaye ne ko kuma abu ɗan uwa ne ko kuma menene sai kaga inda ya matuka abu dan fara ja baya ka dan dai kawai shikenan sai fara zuga ta fara
to amma shine to da haka shikenan sai ka ci zarafin ta kake ta ko kawai abu
to ka san sokanan yan mutun ya sokanan ka daya yau ya sokanan ka biyu yau ya sokanan ka uku ko kai waye ne kake da hakuri dole ka dan nuna dan alamar fushin ka a fili ba wai zaka boye shi ba in ka boye zaka cutar da kanka ne matuka ka cutar da kanka ko ba maganin da zaka kawo a baka ya warkar da kai don haka sai ka dan mataki kadan mai yuwa ko za ta dan huce ko
ta gyara
ga wadda gyara in ta gyara kuma farilla
amma
in
ba ta gyara ba kamar ta kan cewa kamar da kake da yanci kake da dama haka ita ma take da yanci
to su mata su sai da iyaka inda ka je su mara
blessing dauda
ku me yasa ba ku biyayya da har zai jawo kuna jawo abinda ake ko duka ko kuma ana cin zarafin ku
a ba rashin biyayya ana biyayya in ga ba su ba ka nayi ba za yi auren ba akwai biyayya akwai komai wani da zaran sun aure ka sai su fara fifita yan uwan su ma fike da kai ko kuma da zaran sun shiga da kai dai hankalis da yana nan na wajen din ka ga ta bukati ko kudin kashewa ko wani abu kafin before ya fita ya ba ta to da yawa ba sa bar wani abinci ma baya bayarwa a kowanne ne sani ma matan shi ba ta lafiya amma da safi baya iya ce masa ya jikinki to kaga shi ma bai yi
amma ana gari kamar kace wata kila rashin ma iya baki ko kuma kalma mai dadi kan sa wani lokaci ana marin kwa da sarar musu
a ba shi ba wani neman mata ma sai su aure ka saje ka gida sannan kuma su fito da suna neman suna kashe musu a waje
Aliyu Muhammad ku miji ma yana bani tausayi a kai ne mutumin da ka tashi baka iya rayuwa kai kadai ka je ka nemi aboki rayuwa domin ka samu natsuwa a ranka amma sai zamana kai ne ka kuntata mata kai ne da cin zarafinta duk wani abu na kayan kwalliya na duniya da ka sani mace tafi kowa bukatan shi idan kana da iyali ka wadata ta da duk wani abu abe na duniya na alkhairi da zai faranta mata rai ba za ta taba kuntata maka rai ko da miskala zarratin ba ko da menene kai mata to ai babu abun kunya kamar kana tsawatarwa matarka kamar yadda kake tsawatarwa yaranka ko dabba ne ka siya ka daure a gida dole ka ci da shi ka sha da shi kaga yayi kyau saboda an zaka sai da shi
Bashir Muhammad maza kala ne kowa da zuciyarsa ko da yau tare aka haifi kowa irin zuciyarsa kowa da kuma irin tunaninsa
kamar akwai daukan su bayi
a wasu ke daukan su bayi dan akasarin faruwan irin wannan zaka kaga su suka fi kadan kuma idan ka bincika zaka samu idan zaka yi bincike zaka samu mafi yawan laifin na mata ne dan yanzu mace duk yadda kike da mijinki zai fada miki magana so goma kawarki da tazo da dan boranta tazo ta shirya miki a gashi ki fita harkan sa wallahi kana kai ka bar matan ka lafiya lau kana dawowa gida sai ka samu bacin rai menene ba baka san abin da ma kai ba to ire-iren in wannan sai ka ji me ma zaka faɗa mata ne duk abin da ka san zaka ko wani abu ka wanda zai faranta mata da rai
cin zarafi dai ya ko hala da duka fiade da kuma take haƙin dan adam wanda yanzu an zura ido a koyar shi za a soma fafutukar yaki da cin zarafin maza kuma lokaci ne kawai ke iya bada amsar wanga tambayar Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
Madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Sashin Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC Masu sauraro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyin su ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya assalamu alaikum
da labarai don kowa da kowa.